Ibrahim ta jefi shedan a wannan wurin Isma'il ya jefi shedan amma kuma sai mutun ya je yayi zina a wannan wurin yana tare da kayan harama ta aikin haji saboda ya ga sawu ya dauke kafa ta dauke basu wuce su uku ba a katan tanti sai ya koma can gefe wannan ya koma can gefe barna iri iri jama'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya tsare mu to ba sai mun bata lokaci akan wannan ba sannan muna ba da shawara a kyautata dangantaka tsakanin hukumomi wato gwamnatoci da malaman kirki lalle ne gwamnatoci su jawo malaman kirki jika kuma su gwamnatocin su sani haka ba za ta yi ba sai in ba za su yi zalunci ba domin yanzu akwai azzaluman masu mulkin da suke ganin ba za su bar zalunci ba dan haka kawai abin da suke gani za su ja ka jika kai ma su dan san maka jama'a ba za ku yi mamaki ba wata shekara har yola aka bi ni wai an kai min kujerun maka nace ba na so nace wai nace hajji ba dole bace akai na naje ba na so in dai malami ne a je a samu malamin da bai taba abin nan wai so ake lalle in aka dan dibi zaluncin kai ma sai a dan san maka dan a rufe bakinka nace to ko za ku rufe baki na ba da kujerar hajji ba wanda da na so zan tafi sai ku samu wani abin da kuke ganin ba zan iya yi ba sai ku dan yi tayin wannan abin ya jama'ar musulmi lalacewar alaka tsakanin malamai masu fadar gaskiya da gwamnatoci azzalumai ya taimaka wajen gurbacewar tarbiya domin gwamnatocin sun koma suna ci gaba da duk abin da suka so malaman kuma ba su isa su je su yi magana ba Allah ya kiyaye sannan lalle ne hukumomi su nisanci mu'amala da malamai yan duniya ire-iren wancan da yake alfahari cewa gwamnatin ba ga tsoro ba ta zo ta yi mai magana mana saboda ya san cewa masu mulkin ne suke ainihin daure mishi gindi nan gaba na littafin malam Muhammad Bello ne sarkin musulmi mai suna ainihin wato usulul siyasa the principles of leadership ko the principles of politics gashi fassarar malam Shehu ya Musa Allah ya gafarta mishi ina son karanto muku wata magana ne da malamin ya fadi wanda wannan magana akwai abubuwan wa'azi a cikin ta maganar farko da ya fadi a cikin muqaddimar littafin cewa yake yi بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما yace da sunan Allah mai rahama bai jin kai Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dadin tsira ga mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya kara musu aminci قال العبد الفقير الى مولاه الغني محمد ابن عثمان المعروف ببلو yace bawan Allah wanda yake bukata zuwa ga wurin Allah wanda Allah mawadaci ne wanda aka fi sani da Muhammad dan Uthman wanda aka fi sani da Bello me ma'anar Bello ina fulani ko ba san ba da Bello ba Bello daga Bello ne Nasiru dan hudiyo ya haife shi ne ana cikin yaki shine sai ya sa mai Nasir Muhammad Nasir amma sai ya sa mai da fulatanci Muhammad Bello ai Muhammad Nasiru wato mai taimako na yazo الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الايمان والاسلام yace mun gode wa Allah da Allah ya mana ni'ima ta imani da musulunci wahadana bi sayyidina muhammadin alayhi min Allah ta'ala afdalus salati wa azka salam Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du sai bello yace bayan haka faqad sa'alani al-akh as-sadiq al-qa'im ar-rafiq alladhi huwa kal-akh shaqiq yace dan uwana wanda yake kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke ya roke ni shine Umar Dallaje Umarun Dallaje wani malami ne wanda ba sakkwace ne asalin shi ba Fulatani sai dan hudiyo ya turo shi kasar Katsina a wannan lokaci akan yazo ya kifar da gwamnatin Katsina a lokacin nan wanda ta ki bin musulunci sai aka dora shi Umarun Dallaje da aka dora shi sai ya rubuto takarda zuwa ga Bello cewa don Allah a rubuta mai littafi wanda zai taimake shi yaya ake shugabanci tunda an nada shi shugabanci rana tsaka kuma bai san yadda ake ba shine sai Bello ya rubuta mai wannan littafi Bello yace al-mujahid fillahi haqqo jihadihi nasarahu Allah wa adama 'uluwahu wa iqtidarahu wato babban malami Muhammad wato Umarun Dallaje mai jihadi wajen tada addinin Allah iyakar jihadi Allah ya taimake shi Allah ya dawwamar da daukakar shi Allah ya dawwamar da darajar shi wa ayyadahu bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe shi da ainihin karfi irin nashi wa aksara ansarahu kuma Allah ya yawaita mataimakan shi ya roke ni an aktuba lahu kalimatin tashtamilu ala usuli siyasa, yace rubuta mishi littafi wanda zai nuna mai yadda ake shugabanci wa kayfiyatul mukhlis min umuri riyasa, sannan kuma mutumin da ya samu kansa a shugabanci yaya zai iya yi shugabanci lafiya ya fita lafiya. Fa ajabtuhu ba'da al-istikhara, yace bayan nayi istikhara na roki Allah sai na amsa mishi, wallahu al-musta'an, Allah ya taimake mu. To ku tsaya ku ji abin da Bello yace game da shugabanci. Yace wa alam ya akhi, ya kai dan uwana ka sani, anna min a'zamil bala'i 'ala al-'abd an yakuna 'arifan, bala'i mafi girma daga cikin bala'o'i a duniya akan bawa shine bawa ya zama dagaci aw amiran, ko ya zama sarki, lima ya tarattabu alaihi min alhisabi, saboda hisabin da zai biyo baya. Ba wai sarauta ce asali bala'i ba. Yanzu ku duba, kun ga duk wanda ya kwana da yunwa yanzu sai Allah ya tambayi sarkin garin nan ranar lahira, sai Allah ya tambayi gwamna, sai Allah ya tambayi shugaban kasa. Ai matsalar kenan, ba wai shugabancin ne asali ba, hisabin da zai biyo baya. Misali, mai gida ne sai ya bar buhun shinkafa 10 a gida, kwana nawa zai yi? Kwana 3 zai yi. Sai wani dai kwana da yunwa a gidan, dan Allah wa za a tuhuma? Matar gida za a tuhuma, domin shi mai gida ya bari. To Allah ya wadata jama'a. Kun san cewa yanzu Najeriya a wadatar da ake ciki bai kamata a samu talakan da zai ce bai da jali ba kuma yana jin yunwa, bai kamata a samu ba. Akwai kudi jama'a. Daga 1960 san da muka samu yanci zuwa bara, Nuhu Ribaɗo shine shugaban EFCC, yace shugabannin Najeriya sun sace dala biliyan 50, dala biliyan 500, dala biliyan 500, dala biliyan 500 din nan da muka zauna muka dubi yawan lissafin yan Najeriya da yawan kudin, sai aka ga kowane dan Najeriya zai samu naira miliyan 1 kuma a samu ragowa, har da yara yan mutsi-mutsi. Kin ji da ke ma zaki zama miliyoniya inda za a raba. To amma duk sun kwashe sun kai tura sun aje musu, mu kuma an ban mu nan muna nan, ba magani, ba abinci, ba kudin makaranta, wani abun bude baki ma fa bai da shi fa. Wallahi tallahi akwai mutane da yawa azumi din nan yazo sai su ga taimako ne, saboda ba za ka ci da sawa ba, za ka ci da rana ba, in magariba ta yi kuma sai ka fara muzurai, ka samu yalan Bello sai ka dan samu ka tauna sai ka kora ruwa, kai addu'a shikenan dai Allah ya cika sa sauran. Da haka sai ga mutun yana tafiya kwankwasan shi kamar kadangare di yara me. Wallahi ba haka yake ba, yunwa ce. Ai da za mu ci abinci ba haka za ku gan mu ba, nada nada za ku gan mu, eh ku ga ana ta zufa. To amma ba a ci komai ba, ba mai ko a jika, ruwa ma ya biya bushe. Sai ga mutun yana tafiya hakan nan dai, Allah ya rufe asiri, babban riga da dogon riga da hijabi suna dan kara, ana dan barazana shine kawai, don abin hijabi ne da dogon riga fa. Sai ya ce saboda hisabi mai yawa, lima ya tarattabu alaihi min alhisab alkathir, sai ya ce fa innal abda muhasabun ala af'alihi aw ala aqwalihi wa af'alihi, saboda kowane bawa ranar alkiyama sai an mai hisabi game da duk maganganun shi da ayyukan shi wa ahwalihi, da halin da ya samu kanshi. Kun san zaman nan da muke anan sai Allah ya tambaye mu ranar alkiyama, haka yace wa ma takunu fi sha'anin ko wa ma tatlu minhu min qur'anin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi, har karatun qur'ani da kike sai an tambaye ki ranar kiyama, dan Allah kike ko ko dan a ce miki malama, zuwa wurin wa'azi kin zo ne ko kin zo tsegumi, haka kowa sai Allah ya tambaye shi, kuma mai wa'azin ma sai an tambaye shi, don annabawa ma sai an tambaye su, jama'a ma sai an tambaye su. Haka yace wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursali, kowa sai an tambaye shi. Amma zan Allah yace idan dan adam ya tashi daga cikin kabarin shi a ranar alkiyama, kafar shi ta dama ba za ta daga ta bi ta hagu ba za ta bi ta dama ba, sai an mai tambayoyi guda biyar. Shekarun da aka baki, rayuwa da aka baki, yau shekara ki 30 ko 40 ko 60 ko 20, me kika yi da waɗannan shekaru, ya kika karar da su? Sannan lafiya da aka baki, yanzu wata tana can asibiti fa tana ihu, ihu take, an sa mata drip din, an ƙara jinin, an bata maganin, amma ciwon ya ki ya warke, dan Allah bai nufa ba. Wannan Allahn da ya ki nufin ya bata lafiya, shi ya dau lafiyar ya baki, ba dan kin fita ba. to me kika da lafiyar taki sannan kudi ina kika same su ina kika kashe su wadannan abubuwan kowa ya shirye zai bada amsa akai to sai mallan yake cewa wa in kana amiran idan mutun ya zama governor ne ko sarki ne ko chairman ko mai mulki kila ar-ra'iyatihi aka ce sai an tambaye shi game da talakawan shi gaba daya yaya talakawa suka kwana ajiya an dauke wuta sauro ya ci ji wance da wance sun tashi ba su da lafiya to sarki zai yi jawabi gwamna zai yi jawabi mai mulki zai yi jawabi ai shi yasa malaman da an aka kawo mulki aka ba su kuka suke sai su gudu saboda an kaje lahira matsala ce zaka iya bada jawabi yanzu sauran da ya ci je mu je da daddare Allah ya kyauta sai ya ce fa kaifa huwa fi nafsihi ma annahu yuhasabu ala a'mali ra'iyatihi in ya zama kai da kanka za a yi maka bincike game da kanka ina kuma a ce sarki za a tambaye shi game da talakawan shi gaba daya ai akwai matsala jama'a walizalika qila min man aqamahu Allahu fil khumuli falyahmadillah dan haka malamai suka ce duk wanda Allah ya tsaye da shi bai da mulki wanda ya zambe da mulki ya gode wa Allah amma yanzu kun ga mutane ne ma ake saboda in kana da mulki za a baka nadediyan mota da katan gida kana da kudi kana da katuwar GSM za kai abin da kaso to amma dukka gama abin da kaso ranar alkiyama za kai jawabi Allah ya kyauta kun ji abin da wannan littafin yake cewa to sai mu fada can tsakiyar littafin bari ku ji abin da shehu yace al aslu thalith kaida ta uku daga cikin kaidojin shugabanci an yakuna al imamu aw al amiru aw al wali shugaban kasa ko governor ko sarki lalle ya kasance yashtaqu abadan ila ulama addini ya rinka kwadayin malaman addini wa yahrusu ala istima'in nusuhihim lahu ya kuma rinka kwadayin sauraron nasihar da za su yi mai wa an yahzara min ulama isu'i lalle ne shugaban kasa da governor da ministoci su ji tsoran miyagun malamai allazina yahrusuna ala dunya wadanda suke kwadayin duniya suna nan yanzu sun cika Abuja jama'a mulkin da ya gabata wasu malamai da suka caba jama'a a Nikon ake saukan su da Sheraton manyan hotels daga sauka mulkin wallahi da sati biyu sai muka hadu da su sai naji tausayin su sun zo za su sauka a wani hotel irin namu na fukara na talaka su biyu daki daya har sai naji tausayin su basu ma kai kowa ya kama daki daidai ba sun gama kwadayin duniya sun gama komai sun zubar da mutuncin su sannan duniyar tun ba a je ko ina ba gashi nan ta watse Allah ya kiyaye sai ce fa innahum yusnuna alayka wa yu'azzizunaka wa yatlubuna ridaka tam'an lima fi yadayka min khabithil hutam al-hitam wa nasil al-haram liyahsulu minhu shay'an bil makri wal khayl wal hiyal yace saboda miyagun malamai za su rinka sadadowa ne wurin ka suna yabanka suna zuguguta ka su ne maka kirari suna neman duk abin da zai faranta maka rai saboda me badan kuma badan su samu wannan kazanta dake hannunka ta duniya su kuma samu dukiyar haram yadda za su yi makirci da hikimomi sai da kai miyagun malamai fa jama'a har rubuta takaddu suke zuwa ga masu mulki wai za a gina masallaci ko za a gina makaranta a kawo taimako an aka ba su taimakon sai su dure aljihun su ko kuma ku ga malami ne mugun malami sai rubuta yace muna da wasu marasa lafiya sai a dibi kudin sai a bai sai zo sai dura aljihun shi duk wannan zalunci wal alimu salih malami nagari huwa alladhi la yatma'u fi ba indaka min al mali alamar da zaka gane malami na gari shine baya kwadayin dukiyar dake hannunka wayan sifuka min al wa'azi kuma in yazo wa'azi yana maka nasiha yana maka adalci a ciki wannan magana ita ce na so in karanto mana daga cikin littafin Malam Muhammad Bello sarkin musulmi mai suna usulus siyasa kenan lalle ne kun ji Bello yake cewa a jawo malaman kirki kusa a nesanta miyagun malamai Allah ya kiyaye to sannan jama'a su yi kokarin dawo da kyakkyawar alaka ta zamantakewa wato in baka iko kai makwabci na ko aboki na ka rinka sarrafa ƴaƴana kai ma kuma ya zama ina da ikon sarrafa ƴaƴanka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wato a yola ne da naje naga wasu wata al'ada wadda ta bani sha'awa har yanzu suna yin ta. In kaga yarinya kana so anguwa wani lokacin kawai sai ta nuna gidan makwabcin su sai ta ce nan ne gidan su. Sai ka je ka neme ta anan kuma a auren maka da ita. Can gidan su sai ya ce gidan kawunta ne. Saboda zumunci makwabci zai iya aurar da yar makwabci. Saboda makwabcinka na kusa yau in kai ihu barawo ko kai bukaci wani abu ca nake kafin dan uwanka da ke nesa shi zai zo. Makwabcinka ya kamata ya zama naka na jikinka, kai ma ka zama nashi na jikin shi. Allah ya taimaka. Sannan a dawo da kyakkyawar alaka ta taimaka wa juna da shawarori da aiki tare a tsakanin malamai masu karantarwa a makarantu da kuma iyaye. A kyautata alaka, malami ya daina kallon banza ga iyayen yaya, iyayen yaya su daina wa malami kallon banza. Sannan malamai da dattawa da masu iko a dawo musu da cikakken daraja da matsayin da suke da shi wajen yadda za su iya sarrafa kowa ainihin a cikin al'umma. To sannan shawarwari na ƙarshe ga su kama haka, kowa ya karkada kunne. Shawara daga cikin shawarwari na ƙarshe shine, na ɗaya, duk wani wurin barna da shashanci da lalacewa to a rufe shi. Misali silma da gidajen dambe da gidajen kallon video da gidajen aro na kasusuwa da CD na ainihin video waɗanda suke yada barna. Sannan akwai wasu wurare kamar anan Zaria jama'a, yanzu akwai wasu wurare da aka fara yin su ƴaƴa suna lalacewa maza da mata. Za ku ga an je an samu gindin bishiyoyi masu kyau sai a yi ƴan rumfunan kwano, da magarba sai ga an zo ana kawo giya ana sha a wurin. Gashi nan a wajen MTD, gashi nan a wajen abin nan PZ da makamantan wurare. Sannan ire-iren waɗannan koke-koken sun yi yawa a anguwanni irin anguwar Jaba da anguwar Maigwado da makamantansu, inda yake shaye-shaye da sauransu sun yi yawa a wuraren. To sannan a Kaduna akwai wani shedanin wuri da aka gina aka sa mishi Gamji Gate. Wannan Gamji Gate akwai fitina mai yawa a cikin shi, domin za ku je ku samu ƴan mata kamar guda 500. Ana biki ko kuma ba a shiga wurin da hijabi ko gyala ba a shiga da shi, sai kin shada mara, kin yi gayu, kin gama hadewa fas, sannan samari sai ku samu sun kai 1,000 a wurin. A je ana raye-raye ana annan ne, in dare yayi sai samarin su ta buge ƴan matan su ne musu zina. Kun san me ya faru yanzu a cikin garin Kaduna? Yanzu ƴan mata suna nan da yawa suna kurmusu su da ciki, sun rasa yadda za su yi da shi. Aina aka yi musu cikin, an ji an yi musu fyaɗe a Gamji Gate. Ita JJC ce ma sabon shiga ce, bata san waye mata cikin ba ma. Bata ma san ciki ne take da shi ko menene ba, sai ta zo gida ta ce cikin ta na ciwo kaza-kaza, sai uwar ko uban an kai ta asibiti an bincika sai a ce ciki take da shi. Yaya aka yi waye, sai ta ce ita ma bata sani ba. To sai an matsa ta a ran nan ne dai sun je party, shikenan aka tada rikici, shine wani ya mata kaza-kaza, waye ita ma bata san shi ba. Yanzu fitinar da ake fama da ita kenan. To amma kuma gwamnati tana samun kuɗi a wurin, dan a rana ɗaya sai a samu naira 500,000, sai a samu rabin miliyan, gwamnati tana samun kuɗin shiga. Amma kuma ƴaƴanmu ne suke lalacewa maza da mata. A daidai kofar Gamji Gate wani malami ya bamu labari, ya wuce ya ga wata yarinya ta fito da nonanta wani saurayi na tsotso, sai daka musu tsawa, sai ta yi mishi tsawa, ta ce uce ka bamu wuri, kai abu ya dame ni da kaikai, na samu mai so samu ni, kana cewa. Ta gaggaya mishi magana, yace sai ya ji kamar zai fadi, yace bai taba tunanin lalacewar ƴaƴanmu ta kai haka ba. Bahaushi ya pull da Hausa a bakinta, yace ta fada mishi haka, tace tafiya ba ta wuri, abu ya dame ta, zai mata maganin abin da ya dame ta ne, kuma wani ne mata kuma yace abin nan, sai ta kore shi. A wurin taro yake ba mu wannan labari, akai ta mamaki. Allah ya kiyaye. To lalle a hana wurare irin waɗannan. Sannan kuma hana gudanar da bukunkuwa waɗanda suke na barna ne jama'a. Yanzu ba kwa jin gidan radio ƴan drama suna ta sanarwa za su yi wani bikin sallah? Wannan bikin sallah ma wai in za ka shiga sai ka biya kuɗi, barnace-barnace za a je a yi. Sannan ga wata fitina da ta sawo kai jama'a, wai sunanta luncheon. Luncheon ɗin nan ni da ban san shi ba fa jama'a, har na bar garin nan ban san luncheon ba. Sai da na je Yola, ina zaune a hotel can tsakar dare, na ji kiɗa ya yi yawa, mun kasa bacci, sai na taso lafiya aka ce luncheon ake. Me luncheon? Ni ma ban san luncheon. Kalmar luncheon dai da turanci ma'anar ta kaddamarwa, ana kaddamar da wani abu. To ban santa da irin wannan ma'ana ba. Ashe ƴan mata ne ga su nan sun sha kamara ana tarawa da samari, wannan shine lancan in aka gama fa karfe 2 dare sai kowanne ya ja kowace yake so sai kai ta ga an kama musu dakuna a hotel aje a kwana azan ana zinace zinace wata yar an batta ta tafi wurin biki da ciki za ta dawo sai bayan wata uku ciki ya bayyana kuma sai yazo ana cewa Allah ya tsine miki albarka ina wannan irin rayuwa Allah ya kiyaye sannan iyaye su rinka sanin cewa su waye kawayen yayayen su mazan su da matan su sannan iyaye su rinka sa ido game da duk waɗannan abubuwa to sannan sai nace ya kamata iyaye su ainihin rinka yi wa yaya tarbiya da wuri kafin su fandare dan bahaushe ya ce ice tin yana danye ake lankwasa shi in ya girma fa sai dai a karya shi akwai yarinyar da ba a fara mata tarbiya ba sai ta kai shekara 20 yaushe za ta ji magana ba za ta ji ba tun suna kanana za a rinka musu abin nan sannan wata magana ita ce lalle iyaye su rinka wa yaya auren wuri kafin yayan su rika domin idan ta rika to ba za ki iya gaya mata wani abu ta ji ba amma in yarinya ta bude ido ta ganta cikin gidan miji da cikin kunyata da sauransu sai ku ga tarbiyarta akwai ainihin inganci a ciki sannan hukumomi su kafa ainihin wato kuma su raya ma'aikatun hisba ma'aikatun hisba su ne aka fi sani da Ministry for Social Welfare and Development wato ma'aikatun da za ku ga an dauki dattawa da ma'aikata in wani ya lalace a kai shi a yi mishi fada da makamantansu waɗannan ma'aikatun akwai su sai dai ba sa aiki yadda ya kamata ko kuma suna aikin yadda ya kamata sai dai suna da ƙarancin kayan aiki ko kuma mutanen wasu sun tsufa ma har tunaninsu ya wuce tunanin zamanin dan in kin tsufa tukub kika zo zaki wa ƴan zamani fada irin fadan da zaki mata maiwa ba irin wanda ya dace bane don tunanin ku ba iri ɗaya bane to sannan wata magana mai girma ita ce magana ƙarshe magana GSM lalle kowace yarinya a lura tana da GSM a waye ya sai mata waye yake buga mata waya waye yake yo mata text da tsakar dare da take yin free call din nan na kyauta da wa suke magana a binciki duk ƴan matan nan da suke da GSM sannan a koma duk samarin nan da suke da GSM a bincike su bari ga ya muku wani abu kun ga GSM din nan ta zo da alherai mai yawa amma sharrin GSM din nan kuma yana da yawa abin da yake faruwa yanzu da babban mutum in ya ga yarinya yana so ya je lalata ta dole sai ya je ya canza riga ya canzo mota ya zo ya yi shigar sunkuru ya labe a lungu haka ne ko sannan ta fito ya dauke ta a guje je kai ta inda zai kai ta yanzu da ya hadu da yarinya yana so nawa ne GSM din take naira 2500 naira 6000 ko kuma ga wannan shedaniyar multilinks ko wace ce 1600 ko 1000 da nawa duka sai kawai sai siya yana siya kawai sai ya hada wa yarinya sai ya dauki lamba karfe 7 na almuru sai buga mata waya yace yana